Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa, wai dan Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki, kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Idan an tuna, mai tambayar dai shine Alhatu Manjus Gobur, Samaru, Bust of Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. To idan Malam Alhatu Manjus Gobur na tare da mu ga kashi na biyun na ansarka game da shugabannin duniya matasa da kuma rawar da suka taka, da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samo daga mataimakin Profesan Tarihi Salisu Bala. Bari dai in bar ku da dan mutan Ikara.
Dokta, ka fara amsa tambaya ta biyu kenan, bari in saka maka ita. Suka ce ko ina za a yi ta maganar a saka matasa a cikin. To ga wasu kasashe da suka jaraba matasan, sun yi wani abin a zo a gani?
Gaskiya da yawa sun yi. Zan fara bada misali da shi Kim Jong-un din nan. Da ya zo kan mulki, ya tattara dattawa wanda suke kewaye da baban shi, da waɗanda suka dandana shugabanci lokacin da kakan shi ke da rai. Domin kamar yadda na faɗa, kakan ya mutu shekara ta 1994. To wannan lokaci sai yana kokarin kwatanta menene ke gudana a siyasar duniya, menene ke rike ƙasa, ta bangaren ilimi ya abin yake. To sai ya tsebo daga abin da su iyayen suka yi da kakan shi me yayi, ya kuma hada da abin da 'yan zamani suka bashi, shine yake ciye da ƙasar gaba. Na farko suka gaya mai cewa idan dai muna son mu zauna lafiya, to muna da abokiyar gabanmu, ita ce ƙasar da ta rabu da mu, South Korea. Kuma ita wannan South Korea tana tare da America 100%. To idan muna so, ba zai yiwu a ce muna da ƙarfin tattalin arziki amma ba mu da ƙarfin soja ba, muna da dukiya amma ba mu da ƙarfin kare ta. Suka ce to dole ne mu nemi yadda za mu hanyar da za mu bi mu mallaki wato makamin nukiliya, kuma ba mai gajeren zango ba, har mai dogon zango. To kaji dalilin da yasa kenan wannan shugaban ƙasa Kim Jong-un din nan ya je hada kai da Rasha. A lokacin Rasha ta fashe, ta zama ƙasashe a lokacin tana bukatar meye za ta yi ta tallafo tattalin arzikin ta kai da ya ƙarasa rugujewa. To lokacin Rasha tana da masana zaratan masu ilimi, profesoshi ta bangaren kera makamin nukiliya. Saboda haka sai aka fara muwasalat, ma'ana kai komo jakadoji, sakonni na isa yana dawowa, ana kulla alaka kafin ka ce me Kim Jong-un ya yi nasara wurin kafa ko ci gaba da kere-kere na manya-manyan makamai masu linzami da kuma abin da ya shafi nukiliya. Kaji rikicin shi da Amerika, shi wannan shugaba, shi wannan matashi da ya taso. Saboda haka shi da ya taso yana jira ne a taba shi ya fara amfani da ƙarfin da Allah ya bashi a wancan lokaci. Saboda haka sai da ya kammala waɗannan tashoshi masu kera waɗannan manya-manyan miyagun makamai, saboda ya samu kariya daga barazanar da South Korea take mishi. Saboda tun 1950s ɗin nan da aka kashe mutum miliyan uku ɗin nan, kusan fiye da mutum miliyan ɗaya da rabi da doriya duk mutanen 'yan South Korea ne aka kashe. Dai kenan, so suna niyyar ya za su yi tsirama. Saboda haka ba hanyar da za su bi tsirama, saboda sai daga sun ɗauki a gida irin na jari hujja. Saboda haka suna tare da Amurka, shi kuma sai je haɗa kai da Rasha, kaga na farko kenan. Sannan da ya fuskanci cewa ga alaƙar da ke tsakanin North Korea da abin da ya shafi China ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci, saboda haka sai ya ƙara bunƙasa wannan. Saboda me? Saboda samar da abinci, mutane su rinka shiga da fice suna da abin yi, da kera abubuwa ƙanana-ƙanana waɗanda za su tallafi tattalin arzikin ƙasar, mutane su samu sana'o'i. Saboda haka sai fi mai da hankali a kan ilimi na sana'a fiye da ilimi na rubutu. Saboda haka sai sama ma mafi yawa daga cikin mutanen ƙasar North Korea aiki ne. Saboda haka kusan kashi sai ƙara wato bunƙasa kasuwancin, sai zamanto ya bunƙasa shi da kusan kashi 40 cikin 100, wanda da ana tunanin kashi 10 ne zuwa kashi 15 kasuwancin da ke tsakaninsu da China. Sannan sai zo kuma ta ɓangaren ilimi, sai da ya tabbatar da komai talaucin gida, gwamnati na da hannu wurin tallafa ma 'ya'yan gidan su je su yi karatu a cikin ƙasar North Korea da kuma wajenta. Kuma yawanci ba sa yadda suka 'ya'yansu Turai, balle a gurbata musu aqida ko dai mutun ya tafi Russia ko ya tafi China ko ya karatu shi a North Korea abin da suka sa maka kansu kenan
na dauki nauyin ka in a North Korea zaka yi in kuma a wannan kasashe guda biyu
eh sai a kai mutun ya karatu sannan kuma ba su yadda mutun ya tafi ya karanto wani abu kuma baya aqida da suka kafa kasansu da shi shi yasa kaga suke zuwa na lafiya to wannan kenan ya tallafa mai ilimi kusan za a ce malaman jami'a wannan a wannan kasar sun fi kowane ma'aikaci wato albashi in banda waɗanda suke kusa da gwamnati kamar ministoci da sauransu amma a yanayin da ake ciki a North Korea malaman university din su da malaman da suke koyarwa a secondary da primary wurin koyon sana'o'i skills and vocational training centers din su sun fi kowane irin mutum albashi da more rayuwa shi yasa za ka ga ba su zuwa koyina to sannan ya bude kasar shi kamar yadda wato Dubai suka yi shi ma ya bude kasar shi ga yan kasuwa su zo su kawo kayan kasuwancin su su ci cinikayya su sai kayan North Korea su fita da shi saboda ka arziki sai ya dinga shigowa cikin kasar yana bunƙasa cikin dan kankanin lokaci ka gani wannan kenan sannan sai ta kaita kashe kuɗi a bangaren soja saboda project din shi din nan da yake na nuclear da aka gama wannan project sai zamanto kuma sojojin da ake diba sai zaman mutanen da ake diba amma da su ba su training da horo su zama sojoji sai zamanto sun dara waɗanda ake diba a baya yawa amma sojoji waɗanda suke masu amfana da ƙasa in aikin gini ne in aikin kere-kere ne in ainin aikin engineering ne duka za ga suna da masana'antu da suke aiki ba ku yanzu ma suke suna jiran yaki
suna jiran yaki yazo
a sam a
sojoji ne amma suna da abin da suke
taimaka suna kere-kere suna saka suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma kasa yanzu nan ana son suna da kamfanoni wadanda suke kera motocin yaki suna da kamfanoni wadanda suke horar da mutane ka zo ka biya su in misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar 100 ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo mu komandan din wata makaranta dake gargashin soja na wannan kasar sai kawai sai sa sojojin su su je su mu wannan mutane training su koya musu wadannan abubuwan da suke bukatar su gware akai sannan kuma a biya su kuɗi su bawo waɗannan allowances so ya rage cututtuka iri-iri kuma wannan penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai wanda ya cuta a kashe shi wanda ya saki dukiyar ƙasa a kashe shi to sai zama mutane suna dardar suna tsoro musamman ma shi shugaban ƙasar Kim Jong-un din nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda haka mutane ba su san fara shi ba su san rashin fara shi ba to wannan kenan
to ilo su ce to kamar inda shi wannan shugaban kasa na Korea ta Arewa ya taka rawar gani na irin sauye fasalin kasar da ya gada wurin mahaifi da kaka a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abun a zo a gani
akwai misali zamu dauki daya a Afirka kasar Mali misali shi wannan soja da ake kira Assimi Goita wanda ya kawo mulki a yana da shekara 38 lokacin da ya zo mulkin kasar akwai yan tawaye a arewacin kasar akwai waɗanda suke kiran kansu Ansaruddin da su waye sun samu kansu sunaye iri-iri amma yan ta'adda ne za su je kaburburan bayan Allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu a nan kasar Hausa misali zaka je Sokoto zaka je Kano zaka je Zaria zaka je ina ne gidajen manya-manyan malaman nan zaka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu ba wai Qur'ani kai suke rubutawa ba a'a akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake daura kai har yanzu turawa mulki turawan nan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa wasun malaman nan aina suke karatu wasu so da yawa misali a kasashen mu na Hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za a gaya maka in fannin fiqh ne ga waidi ahalari ismawi ziyar risala askari da sauransu ko sannan a zo misali in nahu ne a ce maka kadarun nada wa ballar sada a ce maka ajru miya a ce maka ibnu wardi duk irin waɗannan ko to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiya zaka je ka samu su rubuta littafi akan mathematics malaman zaure zaka je ka samu su rubuta littafi akan physics malaman zaure zaka je ka samu su rubuta akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sun rubuta akan psychology tarihi duka sun rubuta akan life science ma'ana kimiyar dan adam kamar cewa na entire suka je sai gurguzo
biology din nan
ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan basu je makarantun mu na Harvard ko Oxford ba ina suka samu wannan knowledge to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turawa suke musulunta to waɗannan amali idan ka je Timbuktu unguwa ce babban unguwa zaka samu akalla library manya-manya fiye da 50 na waɗannan rubuce-rubucen hannu a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar dan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu akai ka gane to waɗannan ƴan ta'adda sai suka ta san murusa waɗannan abubuwan kaga suna so su kowane tarihin su
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansoshin tambaya kan shugabancin matasa a ƙasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin mataimakin Professor Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Mustapha Nasir Batsari da wadda ta hada mana sautin Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam.